الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukkan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah bai shiryar ba ba mai iya shiryar da shi Allah ka shiryar da mu muna ce da babu abin bautata bisa cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa lalle shugaban mu annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ne Allah ka daɗa tsira gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi musu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako ya bayin Allah mu kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala mu girmama umarninsa mu goje ma'aninsa Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani idan har kuka kiyaye Ubangiji zai ba ku abin da za ku rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya kuma ya kankare zunubanku ya gafarta muku lalle Allah maɗaukakin sarki ma'abokin falala ne mai girma mu sani ya bayin Allah lalle kowace al'umma daga cikin al'ummatai suna da abin da suke alfahari da shi abin da take taƙama da shi abin da take alfahari da shi sai dai wannan abin ya taƙaita ne a wani tsukakken guri tana da wata manufa da take ji da ita amma ita ma manufar tana da iyaka tana da wata himma amma taƙaitacciya wadda a wannan himmar ba ta ɗauke da wani saƙo mai girma balle wata babbar manufa babu abinda wato wannan abinda take da shi yake ɗauke da shi na wani saƙo daga Allah ta'ala ko kuma wani ambato daga sama duka haka al'ummatai suke al'ummar larabawa haka suke kamar sauran al'ummatai su ma suna wannan ɓangaren sun kasance kamun zuwa musulunci sukan taru bayan an kammala aikin haji wanda ake yi na lokacin maguzanci a guraren aikin hajin da kasuwanninsu da guraren hira da tattaunawa sai su haɗu su dinga alfahari da iyayensu suna nuna girman dangantakarsu suna nuna matsayin ƙabilunsu suna bayyana karamci da daraja da jarinta ta ƙabilunsu ko kuma ta gidajensu ba su da wani abu sai wannan a iya waɗannan abubuwa suka taƙaita shi sanya za ka samu a waƙe-waƙensu cike suke da irin wannan alfahari an tara misali yana cewa asni alayya bima alimti fa innani sam'ul mukhalafati idza lam uzlami yana cewa wata ibnatu malik yana cewa ki yabe ni da irin daraja da matsayi da kika sani da shi saboda ni mai sassauci ne wurin mu'amala da ni amma fa idan ba zalunce ni ba fa idza zulimtu fa inna zulmi yabasilun marrum madaqatuhu qatamil alqan yace in ku aka zalunce ni to fa zalunta ta ba kyau domin sakamakon mai ɗaci ne kamar yadda ka san mutum zai ɗanɗani guna kaga wannan alfahari ne da yake nuna wato matsayinsa har ma yake alfahari yace idan ya je ya sha giya yace fa innani mustahlikum mali wa irdi wafirun lam yuklami yace in ya sha giya halaka dukiyarsa yake ma'ana kyauta yake yi yace amma fa duk da haka duk da yana buge yace mutuncinsa fa a killace yake ba fa a taɓa shi dan me idan aka taɓa yace to fa babu zaman lafiya yace wa idza sahautu fama ukassiru an nada wa kama alimtu shima'ili wa takarru yace idan ya farfado daga buguwar yace cewa baya taɓa taƙaitawa ga yin kyauta yace kamar yadda kika san matsayina da karamcina da halayena kaga su haka kawai take wannan shine iya tunaninsu iya abin da take alfahari da shi kenan wannan kuma ba abu ne wanda mutum zai alfahari da shi ba shi yasa lokacin da musulunci ya zo sai ya ɗaga matsayinsu ya kautar da su daga irin wancan tunanin ya askaka tunaninsu ya ƙara shirya su wata sabuwar shiryawa ya jagorance su izuwa ga daukaka da kamala sannan ya saukar da wahayi na alqur'ani gare su sai wannan ya zame musu wani sanadi na daukaka da tabbata da matsayi a ban kasa ya daga darajar su suka daramma kowace al'umma kamar yadda Allah yake cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun Allah yake hakika mun saukar muku da wani littafi na alqur'ani a cikin sa akwai daukaka gare ku akwai daraja gare ku akwai matsayi gare ku shin ba za ku hankalta bane a wani wurin yace wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun Allah yake lalle wannan alqur'anin lalle daukaka ce falalati matsayi ne gare ka da ma al'ummarka kuma da sannu Allah ta'ala zai muku tambaya akan wannan alqur'ani daga nan sai ya canja musu tunani daga tsukakken tunani alfahari da iyaye alfahari da matsayi alfahari da jarinta alfahari da kabila suka aje wannan sai ya koma abinda kowanne yake kallo wani aiki ne zai daga matsayinsa a gurin Allah ta'ala ba wai alfaharin wane ne ni ba ashe kenan idan al'umma a yau ta dawo ba ta da wani abu sai alfaharin cewa su ƴan kaza ne ko sun fito daga kaza ko su ƴan gida kaza ne ko suna da matsayi kaza ba ta da bambanci da irin wancan tunanin na maguzanci kamar zuwa musulunci dan ba tunanin musulunci bane tunanin musulunci al'umma ta kan yi tunanin wani abu ne zai daga matsayinta a gurin Allah subhanahu wataala ya bayin Allah hakika Allah subhanahu wataala bayan zuwa musulunci ya bayyana wani ma'auni guda daya wanda wannan ma'aunin shine ma'auni na daukaka da daraja ga bayi baki daya cikin abinda Allah ya saukar na wa'ayi na alqur'ani inda yake cewa ya ku mutane lalle mun halice ku daga namiji daya da mace shine annabi adamu da nana hawwa'u muka sanya ku kuka zama kabilu da al'umma daban-daban ba dan ku yi alfahari ba a li ta'arafu domin ku iya gane junanku ku iya bambance junanku ashe babu alfahari da kabilanci dan an yi ka a kabila kaza baya nuna kafin kabila kaza daraja domin da wannan musulunci yake kallo to da wanda ya fito daga kabilar Banu Hashim sai zama Allah ba zai wulakanta shi ba amma ka duba wasu sun fito daga Banu Hashim a Banu Hashim din ma duk da daukakar da Banu Hashim take da shi sun fito daga cikin jinin manzon Allah dauke Abu Lahab amma Allah yake dan mutane shi saboda ba wannan Allah yake kallo ba amma kallu Bilalul Habashi Bilalul dan Habasha bakar fata manzo Allah yake naji karar takalma ka aljanna ka duba Salmanul Farisi mutumin Farisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya mutu Salmanu wa huwa akhidhun bil urwati al wuthqa Salman zai rasu yana rike da igiyar la ilaha illallah a hannunsa shi za har sahabbai suke cewa ba mu san wani a joran kasa da yake tafiya da ransa a duniya amma ana cewa dan aljanna bane irin Salman al-Farisi kaga ashe kenan musulunci ba wai ina ka fito ba ba metece kabilar ka ba ba daga wani yanki ka fito ba me kai sai Allah yake inna akramakum indallah atqakum lalle wanda ya fi ku daraja gurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah wanda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka daraja a gurin Allah ya fi ka matsayi a gurin Allah subhanahu wataala al-hafiz ibnu kathir da yazo tafsirin wannan aya yake cewa gabaki dayan mutane wurin daukaka da daraja dangantaka in ka danganta su da asalin su na yunku shine annabi adamu da nana hawwa yace a nan gaba dai mutane daidai da daidai suke kowa ɗaya ne da kowa yunku ne asalinka ni ma yunku ne asalina asalinka daga adamu da nana hawwa alaihi assalam ni ma asalina daga annabi adamu ne alaihi assalam saboda haka baka fi ni ba ban fi ka ba shi ta yace mutane gaba ɗayan su in ka kalli dangantakar tushen su abu ɗaya ne kenan wani ba zai zo daga maka hanci ya hura hanci ya daga kai ya dinga kafafa yana nuna shi wani na musamman ba kowa bane shi ɗaya kuke da shi bai fi ka ba in ka fi shi a gurin Allah wallahi ka fi shi wannan tunanin matsayin da yake aikin banza ne shi da al-Hadith ibn Kathir yace gaba ɗaya mutane idan an kalli dangantaka su da annabi Adamu da nana Hawwa yace abu ɗaya ne ba wanda yafi wani yace suna samun fifiko ne da daraja ne da matsayi ne ta hanyar tsoron Allah ita ce da'a ga Allah ta'ala da kuma bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mutumin da ya shagaltu da ambatan Allah da gode ma Allah da da'a ga Allah da aiki na kwarai da ikhlasi a cikin dukkan wani abu to shine madaukaki a gurin Allah amma mutumin da baya wannan duk girman matsayin sa a duniya da shi da iska duk ɗaya suke bai da wani amfani bai da daraja bai da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi sanya ya bayin Allah mu sani kenan idan abin ya zama a haka cewa ana kallon meye matsayin wato mutum a gurin Allah ba wai matsayinsa a duniya ba ashe kenan babu al'ummar da tafi dacewa taiwa Allah godiya ta tsaye tsayin daka wurin biyayya ga Allah irin wannan al'umma ta musulunci wanda Allah ya mata imani ya saukar mata da littafi ya aiko mata manzo wanda kuma wannan manzo yayi kira zuwa ga wannan addini shi yasa Allah yake cewa fadhkuruni ku ambace ni azkurkum ni ma zan ambace ku washkuru li ku gode min wala takfurun Allah yake kada ku butulce mana kada ku butulce mu ashe mu ne mu musulmi muka fi cancanta mu tsaya tare da wannan tunani mu cire tunanin daukaka ta kabila ko matsayi na rayuwa ko daukaka cikin al'umma mu cire wannan mu tsaya da haƙƙin mu na biyayya ga Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya tunatar da Quraishawa wancan alfahari da suke yi a lokacin jahiliya yace ba addini bane da musulunci yazo sai yake cewa da su fa idza qadaytum manasikakum idan kuka kammala ayyukanku na aji fadhkurullaha ku ambaci Allah ka dhikrikum abaku kamar yadda da kuke ambacin iyayenku kuna alfahari da su aw ashadda dhikra ai ku ambaci Allah ma yanzu fiye da yadda kuke ambacin iyayenku da sai Allah ya tunatar da su cewa wancan abin da ake taruwa ana alfahari da kabila a lokacin da ake wancan aikin haji na jahiliya yanzu idan lokacin yayi in kun zo ire-iren wannan gurin ba wannan za ku yi ba ku yi zikirin Allah kamar yadda da a baya kuke ambatan iyayenku kuke alfahari da su to ku ambaci Allah kamar haka kai fiye da ma haka abinda ake so ku yi kenan a canja wancan tunani yanzu ya koma ambatan Allah ta'ala a cire wancan alfahari ya dawo ambatan Allah a cire wancan takama da matsayi a dawo da ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala da matsayin Allah subhanahu wa ta'ala da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Abbas yana cewa mutanen jahiliya sun kasance suna tsayawa a gurin aikin aji sai mutum ya ce babana yana ciyar da kaza yana daukan nauyi kaza yana biyan diya kaza yana yin kaza ba su da wani abu illa ambatan abinda iyayensu suke yi Ibn Jarir ne ya rawaito wannan a tafsirinsa lokacin da musulunci ya zo sai Allah ya canja wannan kenan babban manufar ana so dan adam ya koma yawan ambatan Allah ba yawan ambatan kansa ba shi yasa duk mutumin da zai zauna bai da aiki sai ambatan kansa ni ne ne kaza ni ne kaza ni fa ni ne wani ni ne kaza ni ne na samar da kaza wannan ka dauke shi da shi da shashasha duk ɗaya fiki bai da amfani in ma abin da yayi ana samun lada ya ruguje ladansa gaba daya ba ruwan Allah da wannan aikin nasa domin ya koma yana alfahari ga mutane akan wannan abin da aka yi mutumin kirki ba za ka taba jin ya ambaci shi wani bane sai dai kullun ya shagaltu da ambatan Allah ta'ala in kaga yana ambatan wani abu sai dai ya aibata ya ambaci aibinsa ya dinga nuna shi mai gazawa ne shi mai takaitawa ne shi mai kaza ne shi ba kowa bane abinda zai dinga ambato kenan amma in ka koma kana ni ne ne kaza wai ba mu ne muka yi masa kaza ba wai da waye shi ba mu ne muka yi masa kaza ba ba mu muka daga shi ba ba mu muka yi kaza ba ka koma wancan maguzancin ka koma wancan al'adar ka koma wancan dabi'ar ka yi watsi da dabi'ar musulunci bayan kuma wannan maguzancin musulunci yake ka watsar da shi bai da amfani abinda kai inda kana da lada zaka wayi gari baka da ladan komai a gurin Allah subhanahu wataala. Ya bayin Allah, abinda ake so mu mu shagaltu da ambato ba ambatan kanmu da iyayenmu da alfahari ba, a'a ambatan Allah subhanahu wataala. Kuma shi wannan ambatan Allah din yana ne kewayawa ne a abubuwa masu yalwa, baya takaita a iya ganawa ga Allah, ko da safe ko da yamma kadai, ko a masallaci ko a wani wuri. Idan mutum ya gama ya kama hanya kuma ya je ban kasa ya tabarna, yana abin da ya ga dama, ba wannan ambatan Allah yake nufi ba. A'a, zikirin da Allah yake nufi shine dan adam ya zamo mai zikiri wanda yake rayayye, mai biyayya ga Allah, biyayya ta gaskiya, wanda zai dinga muraqabar ubangijinsa a kowane hali yake, a duk inda yake yana kiyaye abin da yake bi da abin da yake ci. Nishadinsa ko da yaushe wurin bin umarnin Allah ne, da guje ma hanin Allah, yana ji a jikinsa cewa yana da rauni na mutuntaka, shi yasa kullum yake neman taimakon ubangijinsa, yake neman Allah ya kawo madauki. Saboda Allah ne yace ka dogara ga rayayyen sarki wanda baya mutuwa, kuma wato kai tasbihi da yabo gare shi. Ibnu Kathir yace abinda ake nufi ka zamo mai yawan tawakkali ga Allah subhanahu wataala, wanda shine rayayyen sarki wanda baya mutuwa, shine na farko, shine na ƙarshe, wanda kuma masani ne ga komai, shine dawwamamme wanzazze, wanda zai tabbata rayayye, wanda yake tsayayye da al'amarin bayinsa. Shi ya kamata ka nemi mafaka zuwa gare shi, ka dogara gare shi, kai gaggawa zuwa gare shi, saboda shi ne zai isan maka, shi zai taimaka maka, shi zai kawo maka dauki, shi zai baka nasara. Kamar yadda Allah ce da Annabi, wallahu ya'simuka minan nar, Allah shi zai kare ka daga sharrin mutane. Ya bayin Allah, a cikin wannan ne Sayyidu Dan Jubair, Allah jikansa da rahma, yake cewa duk mutumin da zai yi wani aiki na da'a ga Allah, to wannan mai ambatan Allah ne, mai zikirin Allah ne, domin sai da ya hararo girman Allah, ya tuna Allah, sannan ya aikata wannan aiki na da'a. Kenan zikiri bai taƙaita kawai a iya harshe ko a baki ba, atsa yana cewa majalisin zikiri shine sallah, wurin azumi haji, wurin halal da haram, saye da sayarwa, da kuma wato auratayya, da wato abin da ya shafi kunce-kunce zaki. Yace duka waɗannan akwai zikirin Allah anan. Abinda ake nufi da zikirin Allah anan, ban abinda Allah ya ce, da kiyaye ma abinda ya hana, guje ma duk wani abu da zai jawo a tuhume ka da yin ba daidai ba a waɗannan abubuwa. Ya bayin Allah, musulmi mai zikiri na gaskiya yakan tashi da safe yana tuna Allah, ko zai kwanta yana mai tuna Allah, yakan tsaya ko ya zauna yana tare da Allah yana tuna shi, yakan yi sabbako ko ya dawo da yammaci yana tuna Allah, a cikin zuciyarsa, a can ƙasan zuciyarsa yana ji a jikinsa cewa bugawar da wannan zuciyar tasa take yi, da jujjujawa da kiftawar da idansa yake, da motsawar da gabansa suke yi, dukkaninsu suna hannun Allah subhanahu wataala. Daga sanda Allah ya ga dama sai tsaye da wannan bugawar zuciyar, daga sanda ya ga dama kiftawar idan ba za ta ƙara ba, daga sanda ya ga dama motsawar ba zai ƙara yi ba, kuma yana ƙarƙashin cikar ƙudurar Ubangiji. Saboda haka ya dinga ji yana mai imani a ransa cewa gabatowar dare da juyawar yini, da gabatowar yini da juyawar dare, da kesowar alfijir da shigar duhun dare, duka waɗannan yana hannun iko ne na Allah ta'ala, yana juya su yadda ya ga dama. Idan kuma ya ga dama a cikinsu zai iya ɗauke shi a duk lokacin da ya ga dama. Fala yakhfa alayhi azzirru, yace daidai da kwatankwacin ƙwayar komayya, ba za ta ɓuya ga Allah ba. Imma tara'a lin nawaziri aw tawara, ko da kai ka ganta da ido ko ba ka ganinta da ido, shi Allah yana ganinta kuma ya san inda take. Ya bayin Allah, ba wanda zai ji daɗin wannan rayuwar da muke ciki, ya ji kwanciyar hankali, ya samu nutsuwa, ba wanda zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan rayuwar tamu ta yau, ya samu jin daɗi a zuciyarsa, ya iya kwanciya ya bacci cikin kwanciyar hankali, sai mutumin da ya ƙaunaci Allah, ya yi soyayya don Allah, ya yi ƙiyayya don Allah, ya samu nutsuwa da zikirin Allah, kuma ya tsaya tsayin daka wurin biyan maslaha ta bukatun al'umma, ya je raɗaɗi idan al'ummarsa tana jin raɗaɗi, ya taimaka wurin tabbatar da burin bayin Allah ko da yaushe harshensa yana mai ambaton cewa ya Allah maɗaukakin sarki, dukkan ni'imar da na wayi gari da ita ko kuma wani daga cikin alittarka ya wayi gari da wannan ni'ima, ba dabaran mu bane, daga gare ka take kai kadai kake, ba ka da abokin tarayya yabo ya tabbata gare ka. Mu sani ya bayin Allah, mala'ikun Allah irin wannan zikirin suke yi. Shi yasa Allah yake sabbihuna al-laila wan-nahara la yafsuruna, suna tasbihi dare da rana ba sa yankewa, ma'ana komai nasu tattare ke da ambaton Allah subhanahu wata'ala. Mu ko ƴan adam muna ci muna sha, muna bacci muna farkawa, muna wasu ayyukan, muna yankewa ga barin ayyukan, amma duk da haka sai Allah ya kwatanta mu idan muka tsaya tsayin daka wurin biyayya ga Allah da ambaton Allah, sai Allah ya kwatanta mu cewa matsayinmu da darajarmu za ta iya kaiwa kwatankwacin matsayi da daraja ta mala'iku ko ma madaran musu, ba dan komai ba, saboda mu Allah ya sanya mana gariza ta aikata ba daidai ba. Amma kuma idan muka danne ta, muka ambaci Allah, muka ba Allah ta'ala, muka yi biyayya gare shi, muka tuna shi inda yake so ya ganmu, ya ganmu, inda baya so ya ganmu bai ganmu ba, to sai Allah ta'ala ya daga matsayinmu. Lallai masu yawan ambatan Allah, masu da'a ga Allah, suna rayuwa ne a koda yaushe suna masu yabo ga Ubangiji, suna masu aiki, suna masu jihadi dan daga addinin Allah, suna yanke dukkan wani alaka ta wannan duniya in dai babu Allah a cikinta, duk wata alaka ta duniya za su yanke ta, ko me za su samu in dai akwai rashin yardar Allah a ciki. Suna gaggawa zuwa ga tafarkin lahira, suna ambaton Allah a kowane lokacinsu, a tsaye suke ko a zaune ko a suna cikin gide, waɗanda suke wannan matsayinsu zai daga hatta kai matsayin da Allah ta'ala zai yi alfahari da su a gaban mala'ikunsa masu daraja. Allah ya sa mu daga ciki, kamar yadda yazo cikin sahihu Muslim daga Muawiyatu ibn Abi Sufyan, Allah ya kara musu yadda, yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin wata halka daga cikin sahabbansa, ita da sahabbai sun yi da'ira a masallaci, sai yace da su me ya zaunar da mu, suka ce ya manzo Allah babu abin da ya zaunar da mu, mun zauna ne muna ambaton Allah, muna gode ma Allah akan wannan ni'ima ta musulunci, muna tuna irin baiwar da Allah ya mana. Kaga wannan ba zaman suka kai suna tabbiki da baki ba, a'a da zuciyarsu da tunaninsu da gabansu suna tuna irin ni'imomin da Allah ya musu, suna tuna su kuma wani abu suka yi me ya kamata su yi wurin su gode wa wannan ni'ima din. Sai manzo Allah ya ce na hada ku da girman Allah, babu abin da ya zaunar da ku sai wannan, suka ce wallahi ya manzo Allah babu abin da ya zaunar da ku sai wannan. Sai manzo Allah ya ce ku sani ba na sa ku kun rantse dan wai ina tuhuma ku bane, a'a yace sai dai yanzu nan Jibril ya zo gurina, yana zuwa gurina yake bani labari, yace in fada muku cewa Allah madaukakin sarki yubai bikumul mala'ika, Allah yana alfahari ga mala'ikunsa da ku, ya nuna ku yayi wa mala'ikunsa alfahari da ku. Saboda me sun zauna suna tuna Allah, suna tuna irin wannan ni'imomin, suna daga matsayin Allah, ba zama suka yi suna sune su wani, sune sune madaukakawa ne, sune kaza kaza, sune in ba da su ba ba za a yi abu ba, sai da su za a yi, sai kaza, sai abinda suka ce, sai abinda suka tsara, ka gama tsare-tsaren ka sai Allah ya rubuta ka. Cikin dare ɗaya cikin sakar sai Allah ya tsaro ka. Saboda ka duk sanda ka daga kace sai kai, sai Allah ya wulakanta ka. A'a kankan da kai, dinga tuna waye kai, bawa ne kai nawa na Allah, to dinga tuna Allah ta'ala. Ko zuga ka suka yi suka ce sai kai, ka ce a'a sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga waɗannan saboda sun tuna irin ni'imar da Allah ya musu, ba alfahari suka ce mu ne farkon musulunci, mu ne kaza ba wannan suka yi ba, sai Allah yake a gaya musu yana alfahari da su ga mala'ikunsa. Haka nan Bukhari ya rawaito a hadisin Abu Huraira, yace manzo Allah yana cewa Allah yana da wasu mala'iku da suke kewaya wato garuruwa hanya hanya suna kewaya shiga lungu nan shiga dako nan ina neman ina ne ake ambaton Allah idan suka ga wato mutane sun zauna suna ambaton Allah sai su kira junansu su ce ku taho ga abin da kuke bukata sai su kewaye su su lullube su da fukafukan su har zuwa saman duniya bayan sun tashi sun koma sai Allah madaukakin sarki ya tambaye su bayan ya fi su sani me bayi na suke fada sai ce ya Allah suna tasbihi gare ka suna girmama ka suna yabo gare ka suna daraja ka ya Allah ki shin sun gani sai ce ya Allah ba su ganka ba sai ce ya kuke gani da sun gani sai Allah da sun ganka da sun fi kowa ƙara tasbihi da yabo da jajircewa wurin yabo gare ka sai Allah ya ce me suke so sai ce ya Allah madaukakin sarki suna neman aljanna ka ne sai Allah ya ce shin sun ganta sai ce ya Allah ba su ganta ba sai ya ce da su ya kuke gani da sun ganta sai ce ya Allah wallahi da sun ganta da sai sun fi yadda suke dajewa da sai sun fi kowa neman ta da burin su same ta sai Allah ya ce me suke neman tsari da shi ya Allah suna neman tsari da wutarka sai Allah ya ce shin sun ganta sai ya Allah ba su ganta ba ya kuke gani da sun ganta da sun ganta ya Allah da sun fi kowa gudunta da kyamata sai Allah ya ce fa ushidukum ina shaida muku ku mala'ikuna ku zama shaida sai Allah ya ce anni kad ghafartu lahu na gafarta musu sai wani mala'ika ya ce ya Allah a cikin su akwai wane ba dan cikin su bane bukata ce ta kawo shi ya zo ya sadda ne suna gurin ko zuwa yayi ya kasa kaya zuwa yayi zai sai da kaza zuwa yayi ya tsaya zai jira wane zuwa yayi kaza ba dan cikin su bane sai Allah ya ce humul julasa la yasqa bihim jalisu Allah ya ce su abokan zama ne na gari wanda ya zo ma ya rabu da su ba zai rashin arziki ba shi ma an yafe masa me ya jawo musu wannan zama suka yi suna ganin girman Allah ba ganin girman kansu ba saboda haka mu aje girman kai mu koma ga Allah mu tausasa zukatanmu mu yawaita ambaton Allah wallahi zai sa mana sa'ida da kwanciyar hankali da nutsuwa a wannan zamani wanda yake cike da hayaniya da argowa da tashin hankali amma mutakar ba wannan ba sai zama mun haɗu da bala'i biyu ga hayaniyar zamani ga argowa ga kuma hayaniyar zuciya ina mutum zai sa kansa babu abin da zai sa ka samu nutsuwa sai komawa ga Allah ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wadanda suka yi imani Allah ya ce da ambaton Allah zukatansu suke samun nutsuwa Allah ya ce ala ku saurara bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa Allah ka sanya mu daga cikin waɗannan bayin Allah Allah ka ba mu ikon komawa zuwa gare ka da yawan ambato gare ka Allah ka kiyaye mu alfahari da jin kai da nuna isa Allah ka raba mu da waɗannan miyagun ɗabi'u Allah ka ɗabi'antar da mu da kyawawan ɗabi'u Allah ka ba mu ikon jin mu masu takaitawa ne ko da yaushe masu kokarin ne aiki na gare ne Allah ka raba mu da alfahari Allah ka raba mu da nuna ɗagawa Allah ka raba mu da girman kai Allah ka raba mu da nuna mu wasu ne Allah ka sanya mu cikin masu tawazu cikin bayin da kake kauna waɗanda kake daga darajarsu ni salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana umarta mu da yin salati gare shi yana cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر بارك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن اللهم إنا نعوذ بك من جهد الغلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء الله يوفق مسلمين شهد مسلمين أقويد أن أواسك مال طاهر دا شكرن جيه دا إيالن سألا يكبر أي وطا عسا تتكين أدواء الله ذك أنت دا رحمة الله يافي متى جيني يدتي الله يسا جزم كفارة غريتا الله يسا الجنة مكومة أبن تبري الله يمسع البركة شيكو مالا الله يباشا حقورين جوري وا الله يذك أمبغا باتمو باتشيئا الله يسا ميكا تشاوم مكومة الله يزون من دك أسالة فيها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.